من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau wannan yammaci na ranar Alhamis, muna ɗaya ga watan Ramadan, hijira 1444, wanda ya zo daidai da 23 ga watan uku miladiya 2023. Allah maɗaukakin sarki bisa ikon shi da ƙaddarawarsa ya sake raya mu zuwa ga wannan wata mai albarka, watan Ramadan, wanda wannan ni'ima ce mai girma. Allah ya raya ka ka riski lokaci daga cikin lokutan da alkhairi yake yawaita, kuma rahma da gafara daga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki take yawaita. Kuma Allah ya baka lafiya, ya baka iko da dama na yin wannan ibada. To wannan ni'ima ce ba ƙaramin ni'ima ba. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki, kuma muna roƙonsa da sunayen shi mafiya kyau da sifofin shi maɗaukaka, yadda ya raya mu muka riski wannan wata, ya ba mu iko da dama mu azumci wannan wata gaba ɗaya, kuma mu yi duk abin da ya dace na ibada, kuma mu samu rahma da ƴantawa daga wajen Allah maɗaukakin sarki. Wannan wata na Ramadan wata ne na Alƙur'ani, domin a cikin wannan wata aka fara saukar da Alƙur'ani, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, ce shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan ba karatun Alƙur'ani muhimmanci a cikin wannan wata. Mala'ika Jibrilu yana sauka su bitar karatun Alƙur'ani tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan magabata tun da kan sahabbai da almajiransu tabi'ai da almajiransu da waɗanda suka biyo baya daga cikin malamai magabata, su ma haka suke ba wa Alƙur'ani muhimmanci a cikin wannan wata mai albarka. An rawaito da yawa daga cikin magabata sukan yi sauka, wani duk bayan kwana uku, wani duk bayan kwana bakwai, kai an rawaito ma akwai waɗanda sukan yi kullum sukan sauki Alƙur'ani a cikin wannan wata mai albarka. Har Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yana cewa wani zai iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana sauki Alƙur'ani da karanta shi sama da ƙasa da kwana uku. To amma ya aka samu waɗannan magabata suna yin sauka Alƙur'ani a rana ɗaya, sai yake cewa wala Allah sun fahimci cewa wannan hani da manzon Allah ya yi ga wanda zai mai da shi da'ima. Amma wanda zai ɗauka a dalili kamar yadda su suke yi a cikin Ramadan, ya ce wannan babu komai. Almuhim magabata sukan ba Alƙur'ani muhimmanci a cikin wannan wata mai albarka. Bayan azumi na farilla, na wajibi da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta, to kuma abin da suka fi ba muhimmanci shi ne karanta Alƙur'ani. Wannan ya sa a malamai magabatanmu, musamman a wannan yanki namu na ƙasar Hausa, ake yin tafsiri a cikin wannan wata mai albarka. Ma'ana ake karanta Alƙur'ani kuma a bayanin ma'anonin shi. Su a can da can zamanin sahabbai Larabawa ne, suna karanta Alƙur'anin suna fahimtar ma'anonin shi. Kuma a lokacin ilimi yana da yawa, waɗanda ba su da ilimin ko ba sa ganewa ba su da yawa. Amma mu yanzu a bayan kasancewarmu ba Larabawa ba, kuma akwai ƙarancin ilimin, don haka akwai buƙatar a haɗa karantawar tare da tarjama, tare da fassara, tare da karanta, tare da bayanin ma'anonin Alƙur'ani. Wannan yana cikin hikimar da yasa akan yi tafsirin Alƙur'ani a cikin wannan wata mai albarka, don mutum ya zamana ya karanta Alƙur'ani kuma ya samu fahimta na wasu daga cikin ma'anonin Alƙur'ani mai girma ɗin. Sai dai kullum yana da kyau mu dinga sanyawa a cikin ƙwaƙwalenmu cewa shi ilimi ba komai ba ne face aiki da shi. abinda ake kira ilimi aiki da ilimi din inda mutum zai fi kowa karatu da ilimi na addini amma baya aiki da abinda ya karanta to wannan babu shakka azaba shi da banci kamar yadda hadisi ya nuna kamar yadda yazo a cikin hadisi yan wuta za su zo suna kallon wani mutum kayan cikin shi sun zazzago yana juyawa a cikin wuta yana katantanwa suna kallon shi tambaye shi me ya faru ba kai ne kake umartar mu da kyakkyawan aiki ba ba kai ne kake hana mun munan aiki ba kuma ya aka yi ga ka a wuta a cikin wannan yanayi yake ce musu ai na kasance ina umartar ku da kyakkyawan aiki amma ni ba na yi ina hana ku munan aiki amma ni ina aikatawa ya zama daidai da yahudu bani isra'il da Allah ya ce ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun Allah ya ce kuna umartan mutane da alkhairi da aikin da'a amma kuna manta kawunan ku ku ba ku yi ba za ku hankalta ba kenan ba daidai bane mutum ya zama yayi umarni da kyakkyawan aiki kuma bai aikata ba yana hani da mummunan aiki kuma baya nisanta wa alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'azzabun min qabli ubadil wasan malamin da baya aiki da ilimin shi to za a azabtar da shi tun gabanin azabtar da waɗanda suke bautawa gunki Allah madaukakin sarki cikin suratul a'raf ya ba mu labarin wanda Allah ya baiwa ilimi kuma ya watsar da ilimin ya bi san zuciya Allah ya ga mana shedan ya biye masa Allah ya ce misali shi kaman misalin kare qutlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa fa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas Allah ya gaya mana cewa ka gaya musu labarin wannan mun bashi ayoyinmu amma kuma bai bi ayoyin ba ya bi san zuciya ya bi abin da yake na duniya Allah ya ce misalin shi kamar misalin kare ne bayan shedan ya bi shi sun tafi sai zama kamar kare cikin dabbobi wulakantattu kaskantattu akwai kare kare ne dabbar da ke tafiya kanshi a kasa yana shinshina dan kada wani abu ya wuce saboda tsabar kwadayi kare ne dabbar da zaka jefe ta dan wulakanci da kura amma ta bi abinda aka jefa tana daukan wani abu ne aka jeho mata dabba ce da take da dana'a da hissa kaskanci Allah ya ce to misalin wancan da ya fita daga ayoyin Allah kamar kare ne saboda munin abinda yayi haka nan a wani gurin Allah ya kamanta mana wanda yake da ilimi bai bi abinda yake ne ilimin ba kamar jaki ne dauke da kayan littattafai masalul ladina humbilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara misalin wadanda aka dora wa at-taura ba su aiki da ita ba ba su rike ta ba kamar jaki ne da yake dauke da kayan littattafai wanda kun ga banda wahala ba abinda zai zama tare da shi jaki in ka dora mai kayan littattafai ba zai amfani da su ba sai dai zai sha wahala da kaya din wannan ga wanda duk baya aiki da ilimin shi dan haka anan nake ja hankalinmu da mu yi kokari mu za masu dabbaka abinda muke ji da kuma abinda za mu ji mu za masu yin kokari wajen gyara halayenmu da dabi'unmu idan a gurin tafsiri ka ji wani abinda kake yi kuma an faɗa cewa bai da kyau to kai kokari ka daina idan a gurin karatu ka ji an faɗa wani abinda kake yi na alkhairi aka ce abu ne mai kyau ke kokari ka rike ka ƙara domin inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya fi so shine aikin da za a dawwama akai komai kankanta shi Allah ya fi son abinda bawa zai dawwama yana yi na alkhairi fiye da aikin da zai yi daiwa amma kuma ya sare ya daina don haka ilimi ba komai bane face aiki da shi abu na biyu wannan magabata suke ba muhimmanci a cikin wannan wata bayan azumin watan Ramadan bayan karanta alqur'ani shine akwai al-infaq ciyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewa duk wanda ya ba mai azumi abin bude baki ya bude baki to yana da ladan mai azumi ba kuma tare da an tauye wancan lada ba da haka yayin da duk ka ba wani mai bude baki abinda zai bude baki da shi to kana da ladan mai azumi guda ashe a rana daya kana iya yin azumi 10 shi kana iya yin 20 kana iya yin 5 gurgudan karfinka gurgudan abin da zaka yi duk da cewa wajen bude bakin akwai malaman da suke fahimtar komai ka bayar komai kankantar shi hadisi ya hada da wannan wanda zai bada dabino wanda zai bada fiya wata wanda zai bada kaza a yi buɗa baki zai samu lada, amma fa ba zai taɓa zama daidai da wanda zai bada abincin da za a ci a koshi ba. Kada ka ɗauka kai da za ka sai da biro, ka ba mutane ɗaya-ɗaya ko biyu-biyu ko uku-uku, aikin alkhairi ne kana da lada, amma ba za ka yi daidai da wanda ya dafa abinci ko ya kawo kunu, ya kawo ƙosai, ya ba mai azumi, ya ci tatil, ya ji daɗi, to wannan ladan shi sai ya fi yawa domin gwargwadon yadda ka kyautata aiki, gwargwadon yadda Allah zai baka lada. Amma dai kowanne alkhairi ne, ma'ana kowanne zai iya yin gwargwadon abin da ya samu. Magabata na ba wa ciyarwa muhimmanci a cikin wannan wata na Ramadan, suna yawan tarayya da masu yi musu hidima da mabukata wajen buɗe baki don samun lada. To musamman mu kuma a wannan rayuwa da muke ciki, wanda kowa ba sai an bashi labarin irin yanayin da ake ciki ba, yanayi ne na tsadar kayan masarufi da ƙarancin kuɗin a hannu, har ma yanzu wanda yake da kuɗin ƙila bai da cash a hannu, da haka wani sa'in akwai abin da yake so amma sai dai ya hakura. Duk wanda Allah ya baiwa dama ya taimaka wa wanda bai da shi, babu shakka zai samu lada mai yawa. Wannan wata mai albarka wata ne da a cikin shi Allah yana ƴanta bayi da yawa daga barin wuta. Duk wanda Allah ya ƴanta shi ga barin wuta a cikin wannan wata, to ba shi ba wuta. Abinda ake nufi, Allah zai datar da shi a cikin wannan rayuwa, duk abinda zai yi to zai abu mai kyau. In ya yi mummuna kuma zai nemi zafara Allah, Allah zai datar da shi ya nemi zafara, ba zai toge a kan wannan abu ba, Allah zai faɗakar da shi ya gane. To wannan shi ne ma'ana an ƴanta shi daga wuta, ma'ana har ya mutu Allah zai ta ɗora shi kan ayyukan alkhairi, kuma yana ɗora shi kan hanyar neman gafara da samun lada na Ubangiji. Don haka kuma dalilan da ake samu ƴanci a cikin wannan wata daga wuta, kamar yadda muka yi bayanin wasu daga ciki, bayan shi kansa azumin watan Ramadan ɗin, bayan sallah da mutum yake, bayan karanta alƙur'ani, akwai ƙiyamul layli da sauran ayyuka na ibada da ake a cikin wannan wata. Allah ya datar da mu. Tafsirinmu na wannan wata ba zai sha bamban da watannin da suka gabata ba na Ramadan, ma'ana tafsiri ne da za mu yi ƙoƙari iya abinda Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu, ya fahimtar da mu, ya ba mu dama na fassara alƙur'ani da alƙur'ani, fassara zancen Allah da abinda Allah ya faɗa ɗin, domin wata ayar tana fassara wata, kamar yadda dukkan ɗaliban ilimi da masu zuwa tafsiri suka sani. Sannan da kuma fassara alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah shi ne mabibicin wanda ya san alƙur'ani. Duk wani wanda ka gani makarancin alƙur'ani ko masanin alƙur'ani, to bayan annabi yake, domin manzo Allah shi aka sauka wa alƙur'ani don ya karantar da mutane musu bayani. Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah ya ce mun saukar maka da alƙur'ani don ka yi mutane bayanin abin da muka saukar musu. Sannan Allah ya gaya mana huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Sai Allah ya ce mai yatlu alaihim ayatihi, tilawa, yana karanta musu ayoyin alƙur'ani, wa yuzakkihim, yana tsarki a gurin Allah. Sai Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, yana koya musu alƙur'ani. Bayan ya koya musu tilawa na alƙur'ani, kuma yana koya musu ma'anonin alƙur'ani din, shine wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Da haka za mu yi kokarin fassara waɗannan ayoyi na alƙur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan wata aya, wani hadisi ya zo ya fassara ta, to insha Allahu ta'ala za ka wannan hadisi daidai gwargwado. Sannan za mu fassara wannan ayoyi na alƙur'ani bisa hasken abin da magabata na ƙwarai suke yi na fassara alƙur'ani, domin sabban manzon Allah da almajiransu da almajiransu da sauran manyan malamai da suka biyo bayansu, malaman shari'a, ko shakka babu sun bi mu fahimta alƙur'ani, sun fi mu fahimta sunna, domin su sahabbai a gabansu alƙur'ani yake sauka. Wani sa'in ma su za su tambaya, kaga wanda ya yi tambaya aka saukar da aya, to zai fi kowa sanin ma'anar aya. Da haka idan kana son ka san ma'ana alƙur'ani, bayan komawa alƙur'ani da sunna, to komawa kuma maganganun sahabbai. Kamar Abdullahi ɗan Abbas ya kafa makaranta ta tafsiri a Makka, ya fitar da manya-manyan malaman tafsiri irin su Ikrima, irin su Mujahid, irin su Sa'id ibn Jubayr, kamar ma'ana Abdullahi ɗan Mas'ud, kamar ma'ana sauran sahabban manzon Allah irin su Jabir ibn Abdullahi al-Ansari, irin su Abdullahi ɗan Umar. Waɗannan duk suna da bayanai da maganganu kan tafsirin Alƙur'ani da kuma almajiransu. To da haka fassararmu za ta biyo a kan maganganun magabata dangane da abin da ya shafi waɗannan ayoyi na Alƙur'ani. Duka wannan zai kasance ne ƙarƙashin abin da malamai suka rubuta. Tafsirin Alƙur'ani, ko kuma in ce Alƙur'ani mai girma a duniya a yau, babu wani littafi da aka yi hidima kuma ake mai hidima irin Alƙur'ani. Ta kowane nahiya, ta kowane ɓangare. Za ka tarar cewa inda yanzu za ka ce a rayuwarka, za ka ba da dukkan karatun da za ka yi wajen bibiyar tafsirai na Alƙur'ani da nau'ika daban-daban, domin tafsiran ma kala-kala ne. Akwai ɓangaren da akwai tafsiran da sun fi ba da ƙarfi wajen tafsirin Alƙur'ani da Alƙur'ani, tafsirin Ƙur'ani da hadisi, tafsirin Alƙur'ani da maganganun malamai kamar littafsirin Ibn Kathir, kamar tafsirin Ibn Jarir al-Tabari. Akwai tafsiran da sun fi ba da ƙarfi ɓangaren fassara ayoyin hukunce-hukunce, ayoyin ayatul ahkam, domin Alƙur'ani akwai ƙissoshi, labaruka na annabawan da suka gabata da al'ummun da suka gabata, wanda za ga sura ta ɗauko labari, duk da labarin akwai izina, akwai hikima, domin babu abin da yake cikin Alƙur'ani wanda ba mai hikima ba babu. To amma kuma akwai ayoyi waɗanda su kuma tsantsansu ba komai ba ne, hukunce-hukunce ne a cikinsu. Ayar da ke magana kan alwala, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, har zuwa ƙarshen ayar, kaga hukunci ne ta ɗauko take bayani. Ayoyin da suke bayanin zamantakewa, aure, abin da ya shafi idda ta saki ko ta wafati, ayoyin da suke magana akan abin da ya shafi hukuncin bashi, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu, ayoyin da suke magana kan jihadi, hukunce-hukuncen jihadi. To waɗannan ayoyin su ake kira ayatul ahkam. To akwai tafsiran da waɗannan ayoyi suke ba muhimmanci, kamar Al-Jami' na Imam Al-Qurtubi, kamar ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi, ahkamul Qur'an na Al-Jassas da sauran malamai. Akwai ɓangaren malaman da abin da suke ba muhimmanci a wajen tafsirinsu shi ne abin da ya shafi luga, ɓangaren damuwa da abin da ya shafi ƙa'ida da fasaha da balaga, abin da ya shafi ilimin balaga, ilimin ma'ana nahwu a cikin Alƙur'ani, shi yasa aka rubuta littafin I'rabul Qur'an. Akwai ɓangaren da suna ba da ma'ana damuwa, suna damuwa da abin da ya shafi tafsiri na al-mawdu'i na Alƙur'ani, su ɗauki ayoyin da Allah ya magana kan ƙissar annabi Musa, wanda ya magana a Baqara, da inda ya magana cikin A'rafi, da inda ya magana cikin Hud, da inda ya magana cikin Yunus, da inda ya magana, sai su ɗauko waɗannan ayoyin su dunƙule, sai su yi musu tafsiri, su haɗe su fitar da abubuwan da suke nunawa. Haka dai majalat daban-daban-daban-daban na tafsiri. To da za ka ce za ka bibi irin wannan tafsiri, kullum a ce ba ka da aiki sai karanta irin wannan littafi na tafsiri daban-daban da saya da karantawa, to da ƙila za ka ɗau lokaci a rayuwarka mai yawa ba ka gama ba, saboda yawansu da kuma yadda kullum yi ake. To don haka gwargwadon abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu dama, ya ba mu iko, muka leƙa gwargwadon abinda za mu karanta, kenan Ubangiji Allah ya datar da mu. Tafsirinmu da ya gabata, wanda a kan shi muka tsaya a shekarar da ta gabata, shi ne mun zo ƙarshen suratul Rum. Don haka za mu tashi a yau insha Allahu ta'ala a yanzu a farkon suratul Luqman, shi ne farkon inda za mu tashi a yau. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
نعم. وأن سورة إتاكي كرا سورة لقمان. An kira ta da wannan suna saboda abin da ya zo a cikinta na ambaton bawan Allah Luqman, da bayanin hikima da Allah Maɗaukakin Sarki ya bashi da haka yito wani abu daga cikin wasiya da yayi wa dan shi kamar yadda zamu karanta insha Allah ta'ala. To dan haka sai aka bata wannan suna ake kiranta suratu Luqman. Imam Ibn Ashur yana cewa shi bai san wani suna na wannan sura ba banda wannan suna. Kun san a surorin Alkur'ani akwai surorin da suna da sunaye fiye da daya. Wata sura za ga sunanta biyu, ana kiranta kaza a kirata kaza, kamar suratu Muhammad ko suratul Kitab, haka nan za ga ko a ce suratul Sajda ko a ce suratu Alif Lam Mim Sajda, da irin waɗannan misalai. To amma yace ita wannan sura ba ta da wani suna sai wannan suna suratul Luqman, kuma da wannan suna ne dukkan masu makaranta Alkur'ani da masu tafsiri suka santa. Babu kuma wani hadisi sahihi da yazo da ambaton wannan suna. Ana dai suna da yake kai mutawatiri haka yito tun daga wurin magabata. Wannan sura suratul Luqman sura ce da aka saukar da ita gabanin hijira. Ma'ana ita ce tana cikin surorin da malamai suke kira al-makkiyya, as-suwarul as-suwarul al-makkiyyat, surorin da aka saukar gabanin hijira. Ma'ana lokacin manzo Allah yana rayuwa a Makka gabanin ya koma Madina. Yana cewa an samu wasu malamai sun toga ce wasu ayoyi a ciki, kamar an samu wata riwaya daga Abdullahi dan Abbas ya ce surar gaba ɗaya sura ce da aka saukar da ita gabanin hijira, amma banda ayoyi guda uku. Su waɗannan ayoyi sun sauka ne bayan hijira. Shine faɗin Allah, walau annama fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abqirin ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim. Aya ta farko kenan. Aya ta biyu, ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir. Aya ta biyu kenan. Aya ta uku, alam tara anna allaha yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna allaha bima ta'maluna khabir. Wadana ayu guda uku da suke jere a haka, aya ta 27 zuwa ta 29, su Abdullahi dan Abbas a wata riwaya ya toga ce yace sun waɗannan su ba sun sauka bane gabanin hijira, sun sauka bayan hijira. Daga Qatada almajirin shi kenan, Qatada ibn Di'ama Sadusi, shi kuma ya ce ayoyi guda biyu ne wanda ba maki yayi ba. Sun dogara ne da dalilin sa na faɗin wannan, sun dogara da cewa waɗannan ayoyi guda uku waɗanda suke cewa sun sauka ga bayan hijira, suka ce sun sauka ne a dalilin jayayyar da Yahudawa, malamansu, malaman Yahudawa suka yi wa manzon Allah, suke yi da manzon Allah, suka samu manzon Allah su malaman Yahudawa, suka ce mun ji kana cewa Allah ya saukar maka wa ma'uditum min al-ilmi illa qalila. Allah ya ce ba a ba ku ilimi ba sai dan kadan, mun ji ka sauka ka ce wannan aya an saukar maka da ita. To mu wannan aya kana nufin mu Yahudawa ko kuma mutanenka Qurayshawa da Larabawa waɗanda ba su da littafi gabanin zuwanka, ko kuma mu kake nufi wanda mu muna da littafi gabanin ka zo? Akwai At-Taura da Annabi Musa ya zo mana da ita. To wa kake nufi da cewa ba su da ilimi sai kaɗan, mu ko mutanenka? Sai a riwayar sai manzo Allah ya ce ku duka nake nufi. Sai suka ce a baka karanta a cikin At-Taura ba, abinda Allah yake cewa baka karanta cewa Allah ya bamu At-Taura ba, ya zaka ce bamu da ilimi? Shine sai shi manzo Allah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ja mu ce to ai abinda ke cikin At-Taura da abinda aka saukar muku a cikin ilimin Allah ba komai bane, ba komai bane wannan a cikin ilimin Allah. To sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu. A waɗancan ayoyi Allah yake cewa ka gaya musu da duk abinda ke bayan ƙasa na bishiyoyi za a mai da shi alƙalami, sannan tekuna manya-manya guda bakwai da suke bayan ƙasa a mai da shi tawwada, a ce za a rubuta kalmomin Ubangiji da ba za su ƙare ba. Sai waɗannan ayoyi suka sauka, da haka suka ce wannan nuna ayoyin sun sauka ne bayan hijira, domin manzo Allah bai gamu da Yahuda ba sai da hijira. To wannan ne dalilinsu. To sai dai waɗannan ruwayoyi ba su inganta ba, da haka ba zai zama dalili da togace waɗannan ayoyi ba. Sannan ko da sun inganta, in ma an sallama sun inganta, to ai abu ne sananne, mushrikan Makka suna zuwa Madina gurin Yahudawa su tambaye su su ba su wata kalma ko wani dalili ko wani bayani ko wani ilimi da za su zo su kure manzo Allah da shi. Da haka zai iya yiwuwa sun je sun tambayo su ne. A takaice dai wannan ba zai zama dalili na togace waɗannan ayoyi guda uku ba. Wasu malamai suka ce duka surar makkiya ce, an saukar da ita gabanin hijira, amma banda faɗin Allah allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ayar da aka karanta mana aya ta hudu kenan, waɗanda suke tsaye da sallah suke ba da zakka kuma suna yin yaqini da imani da lahira, suka ce banda wannan aya me ye dalilin da yasa aka togace wannan aya? Suka ce domin ita sallah da zakka ai ba a wajabta su ba sai bayan an yi hijira zuwa Madina. Da haka wannan aya ta sauka gabanin hijira. To nan ma malamai suka ce wannan ba dalili bane, domin ita sallah tun a Makka manzo Allah ya aka wajabta sallah. Zakka kuma suka ce an wajabta ta, wasu malamai suka ce an wajabta ta a Makka, amma dai bayanin nisabi da abin da za a bayar ne shi ne zo a Madina. Da haka dai wannan ba zai zama dalili ba. Magana mafi inganci wannan sura, sura ce makkiya, sura ce da ta sauka gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hijira. Me ye sababin saukarta? An hakaito cewa Abu Hayyan ya hakaito cewa dalilin saukar wannan sura shi ne Qurayshawa sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama kissar Luqman. Kun ga wannan yana irin kila abin da za su jiwa a gurin Yahudu, cewa an yi wani bawan Allah Luqman, ku tambaye shi ya ba ku labari kamar da suka tambaya dangane da kissar Zulqarnain. Sai wannan sura ta sauka wanda a cikinta Allah ya mana bayanin hikima da Allah ya baiwa Luqman. Har ma Ibn Ashur a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir yana cewa wannan abinda Abu Hayyan ya faɗa na cewa surar ta sauka a dalilin tambaya dangane da kissan Luqman abu ne da zai iya ƙarfafa. Idan mun kalli a cikin surar za a yi magana, Allah zai magana zai zargi wanda suke sayan yashashen magana labaruka suke biya labaruka akan Al-Qur'ani. To wannan yana nuna maka cewa ishara ce ta cewa labarukan da ake ba su ba su fi abinda Al-Qur'ani ya zo da shi ba, kuma na Al-Qur'ani shi ne gaskiya. Wannan sura tana da ayoyi 33 a lissafin mutanen Madina da Makka. A lissafin mutanen Madina da Makka ayoyinta 33 ne. A lissafin mutanen Sham da Basra da Kufa tana da ayoyi 34. Wanne ne a gabanmu? 34 ko 33? Da hudu ko? To shi ne lissafin mutanen Basra da Kufa da sauran wannan garuruwa ɗin. 34. Wannan sura abinda take karantarwa tana yi mana bayani dangane da abinda ya shafi kissoshi na Al-Qur'ani da abinda ke cikinsu na hikima da fasaha. Ba kissoshi ba ne da Al-Qur'ani yake ba da labari haka kullum kamar yadda muke karanta ruwan bagaja ko magana jari. Kissoshi ne da ake bayarwa da manufa kuma tabbatattu ne na gaskiya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-Qur'ani gaba ɗaya gaskiya ne. To wannan sura tana ƙara tabbatar mana da wannan. Kamar yadda za mu gani Allah ya buɗe da bayanin ita kanta sura ɗin, Allah ya sifata da ayoyin sura ɗin da cewa littafi ne Al-Hakim. Shi kansa Al-Qur'ani ɗin aka sifata shi da Al-Hakim. Sannan kuma a cikin sura ɗin, a cikin abin da take karantarwa, tana mana bayanin irin hikima da Allah ya baiwa Luqman da irin abin da kula da umarni da tsaye da sallah da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki da yin umarni da haƙuri da jan kunne da tsoratarwa daga girman kai da jiji da kai da kuma yin umarni da siffanta da siba ta masu ƙanƙan da kai wajen tafiya da wajen magana da sauran kyawawan ɗabi'u da halaye. Sura nan ta kunshi waɗannan abubuwa ta hanyar yadda Luqman yake jan hankalin ɗansa da umarni da waɗannan abubuwa ɗin. Kamar yadda surar ta zo da tunatar da mushrikai ta hanyoyi daban-daban, tunatar da su kaɗaitakar Allah, cewa Allah shi kaɗai ne bai da abokin tarayya, da irin ni'imomin da Allah ya yi musu, da yadda suka bijire suka kama wani abu daban, suka kama abin da iyayensu suke kai. To wannan sura ta sauka tana jan hankalinsu tana musu bayanin waɗannan ayoyi na Ubangiji tana kuma kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama tana lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran musulmi da su rike kalmar shahada kalmar kadaita Allah kada waɗanda suka kafirta su ba su haushi ko su ba su damuwa ya zama sun bar abin da yake na daidai sannan kamar yadda muka yi bayani surar ta yi magana akan abin da ya shafi girma na ilimin Allah ilimin Allah bai da iyaka ba ilimin irin na dan adam ba wanda duk wanda ya gani da bai da ilimin daga baya ya samu ba wanda aka haifa da ilimi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a sannan kuma idan ya sami ilimin mantuwa za ta iya shigar ilimin zaka waye gari ka karanta abu ka manta ko ka san abu ka manta to ilimin Allah duk baya tare da wannan ilimin Allah ilimi ne azali ilimi ne tun fil azal kuma ba ran da za a ce ya kare sannan sura kuma ta cike da jan kunne daga binkiran shedan da nuna mana duk abinda masu da'awar sanin gaibu suke faɗa na cewa sun san gaibu za su ba da labarin gaibu wannan ƙarya ne babu wanda ya san gaibu sai Allah maɗaukakin sarki ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da harafai guda uku alif lam mim waɗannan haruffa ne guda uku sai Allah ya ce tilka wancananka nuni ne zuwa ga abin da yake nesa kamar ka ce wancan ayatul kitabil hakim ayoyi ne na littafi alhakim littafin da yake ingantacce wanda kuma aka zuba hikima wajen saukar da shi hudan shiriya ne wa rahma kuma jin kai ne lil muhsinina ga masu kyautatawa suwaye masu kyautatawa dinnan allazina yuqimuna as-salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna az-zakata suke bada zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su dangane da lahira suna da yaqini ba sa shakka suna da tabbacin lahira za ta zo sai Allah ya ce ulaika masu waɗancan sifofi din ala hudan min rabbihim suna kan shiriya daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne wanda suke marabauta su ne masu rabauta aya ta farko harfa ne guda uku alif lam da mim malamai sun yi sabani mai yawa dangane da me ake nufi da waɗannan harfa da Allah ya bude wasu daga cikin surorin alqur'ani sura 20 da wani abu an bude su da irin waɗannan harfa din ko dai harafi daya nun qaf sad ko harafi biyu kamar alif kamar ha ko dai harafi biyu ko harafi uku kamar wannan da ke gaban mu da abin da ya kama da waɗannan to an yi sabani me ake nufi da waɗannan harufai wasu malamai suka ce waɗannan harufai suna daga cikin abin da Allah ya bar wa kansa sani an rawaito wannan magana daga sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali ibn Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud da Amir al-Sha'bi ɗaya daga cikin tabi'ai da Sufyan al-Thawri da Ar-Rabi ibn Qusayb haka nan Abu Hatim ibn Hibban shi ma ta bi kan wannan magana suka ce waɗannan harfai suna cikin abin da Allah ya bar wa kansa sani da haka Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah ne ya san me yake nufi da waɗannan harfai da suke zuwa a farkon surori wasu malamai suka ce a'a sunayen surorin da aka bude ne da su da haka surar da aka bude da alif lam mim to sunanta ne da haka in an tayi sai a ce surorin da aka bude da alif lam mim surar da aka bude da sad sunanta ne wannan magana an samo daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam haka nan daga Mujahid da Qatada da Zaid ibn Aslam idan mun dubi hadisi yayi ishara zuwa ga nau'in irin wannan kama hadisin da ke cikin Bukhari manzon Allah yana cewa abu daga Abu Huraira yace manzon Allah kana yaqra'u bi salati subhi yawm al-jum'a alif lam mim sajda kun ga aka ce alif lam mim sajda sai aka ambaci surar da waɗannan harufai cikin sunan surar sai waɗannan harufai suka zo to wasu suka ce a'a waɗannan harufai sunayen Allah ne da haka dai inda muka gan sunayen Allah ne daga cikin wanda suka bada wannan akwai Salim ibn Abdullah da Ash-Sha'bi da Isma'il ibn Abdurrahman As-Suddi suka ce da haka wasu ma suka ce rantsuwa ce da Allah yake yi da su da haka suna cikin sunayen Allah Allah yana rantsuwa da su. Wasu suka ce a harfai ne, amma kowane harafi yana nuna suna daga yana nuna Allahu. Lam yana nuna Latif, sunan Allah Al-Latif. Mim yana nuna sunan Allah Al-Majid. Da haka suka ce kamar ma'ana taƙaitattu ne, alama ce ta suna daga cikin sunayen Allah Maɗaukakin Sarki. Suka ce Larabawa suna amfani da harafi ɗaya, suna nufin kuma jumla ko wani abu makamancin haka. Amma Sheikh Allama Muhammad Al-Amin Shankiti cikin littafinsa Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an yana bayanin cewa abinda bincike na kwakwaf, abinda ake kira al-istiqra. Al-istiqra a gurin malamai shine in kana son ka cimma hakikanin abu shine kai bincike na kwakwaf. Yace to abinda bincike na kwakwaf ya nuna waɗannan harufai da aka ambata a farkon wasu daga cikin surorin Al-Qur'ani, an kawo su ne dan bayani da gwada cewa Al-Qur'ani gagara koye ne. Ta wace hanya? Ta hanyar cewa wannan Al-Qur'ani gaba ɗaya kafin shi ya haɗu ne daga waɗannan harufai. Ba wasu harufai ba ne daban, waɗannan harufai da ka sani, alifun, ba'un, ta'un, sa'un, jimun, ha'un, kha'un, har zuwa ƙarshe, su ne dai kuma wannan Al-Qur'anin shi ma ya haɗu da gare su. Ba wasu harufai ba ne daban. Shi za su ce in ka haɗa harufan da aka buɗe a wajen Al-Qur'ani da su, zai baka harufai 14. Su ne rabin adadin hurufin hija'iyya. Hurufin hija'iyya alifin ba'ul guda 28 ne. To in ka raba biyu zai baka 14. To shi ne adadin harufan da aka buɗe farkon Al-Qur'ani da su. Da haka suka ce wannan an kawo su ne don a nuna Larabawa kudu kica manzon Allah shi kirkira Al-Qur'ani. To Al-Qur'anin nan daga harufan da kuka sani ne, irin harufan da kuka sani ba su harufai ba ne daban. In kun isa ku zo da irin shi kamar da Al-Qur'ani ya musu wannan kalubale a wurare da dama cikin suratul Baqara da wasu wurare a cikin Al-Qur'ani. To da haka wannan dai Al-Qur'an da kuka sani daga waɗannan harufa ne. Suka ce abinda zai nuna maka haka, yawanci kusan duk waɗannan surori da aka buɗe da waɗannan harufai, to za ka abinda yake biyo baya shi ne nuna darajar Al-Qur'ani da girman Al-Qur'ani da cewa Al-Qur'anin nan Al-Qur'ani ne mai girma. Misali a Baqara Allah ya ce alif lam mim, sai ce mai bayan wannan zalikal kitab. Al-kitab Al-Qur'ani kenan. Alif lam mim zalikal kitab, sai magana Al-Qur'ani ta biyo baya bayan waɗannan harufai. A suratu Ali Imran Allah ya ce alif lam mim, sai Allah ya ce mai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqq. Aga sai magana Al-Qur'ani ita ma ta biyo baya. Suratul A'raf alif lam mim sad, sai Allah ya ce mai kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu. Kanga magana Al-Qur'ani ta biyo baya. Cikin suratul Yunus alif lam ra, sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim. Suratul Hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة يوسف ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كما قال القرآن يعني هكذا سورة الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. هكذا أنت تب سورة إبراهيم. هكذا سورة هجر. سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هكذا إن كتبي الشعراء إن كتبي سوران دك أبن ديو باسك تشيك ونن يكي ودا مكة ودا نهر في أبن دعك نبي دسو شيني أودا قرآني غاغلوكو يني دك ودا نهر في يزو تو أما يافي كاركفين وني يزو دي إرين شيشي سا الله يتا نانا تاوا أكا قالو بلنشي سنزوا دك ما القرآن. Aka ƙalubalance su da kawo aya a surori guda 10. Aka ƙalubalance su da kawo ma wani yanki ko ma wani iri na Al-Qur'ani. Kuma tun daga wancan lokaci har yau ba wanda ya isa ya zo da kama Al-Qur'ani. Duk yadda mutum ya kai da fasaha da gwanancewa da iya larabci da iya tsara magana, idan kana bibiyan mutane za ka ga akwai mutanen da Allah ya ba su fasaha, Allah ya ba su zalaka, Allah ya ba su badaha. Badaha da kame magana zai baka amsa. Kana sauraron irin shirin da ake a rediyo, mutum zai zo ya zauna a ta maimaita kalma ɗaya, kuma duk abin da ka faɗa zai sa wannan kalma a cikin jumla ya baka amsa. Da ka ce kaza ya bada amsa, a ce kaza ya bada amsa, a ce kalmar aiki za ta maimaitawa amma kuma duk amsar da zai bayar ba daidai kuma ana fada zai fada kaga wannan yana da suratul badiha ma'ana da an fada abu ya bada ba sai ya tsaya yi tunani ba shine suratul badiha wanda da ka faɗi magana baya buƙatar yi tunani zai baka amsa kuma ta dace to akwai irin waɗannan mutane akwai masu fasaha da iya magana da tsara magana a cikin larabawa a da can da yanzu amma har yanzu ba wanda ya iya zuwa da kama alqur'ani kuma alqur'anin da larabci ne ba wani zauranci bane kuma da waɗannan harufai na larabci da kuka sani to dan haka wannan yana gwada alqur'ani gagara koyo ne suka ce wannan shine abinda istiqra'i ya nuna na ma'ana waɗannan harufa harufa ne kowanne harafi harafi ne alif harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne meye manufar kawo su a wannan alqur'ani daga irin waɗannan harufa ya haɗu dan haka inda wani wanda yake ji zai iya kawo magana irin kamar ta Allah to gashi nan ya iya kawowa kuma daga irin waɗannan harufa ba wasu abubuwa daban ba ibnu ashura a cikin at-tahrir wa at-tanwir cikin tafsir surat al-baqara shi ma yi dogon bayani kan waɗannan harufai allamatu shanqidi cikin adwa'ul bayan cikin tafsir surat hud farkonta shi ma ya kawo bayani dangane da waɗannan harufai haka nan ibnu jarir at-tabari farkon wannan sura ma ya yi dogon bayani kan waɗannan harufai da haka ga ɗaliban ilimi suna iya koma za su ga bayanai da maganganun malamai da yawa Allah ya ce tilka wancananka tilka nuni ne zuwa ga abin da yake nesa tilka wancananka akai amfani da labazin tilka duk da tilka ana amfani da shi kan abin da yake muannas mace to anan tilka ana nufin ayat inda ayat ne biyo baya tilka ayatul kitabi a wajen fasara kamar ka ce waɗancan ayoyi ne na wani littafi sai akai ishara a laraba suna wani sa'in suna ishara da kamar abu yana nesa dan a nuna girman abin ce tilka Allah ya ce zalikal kitabu dan a nuna girman alqur'ani din me kuwa ce hazal kitabu sai aka ce zalik dan a nuna uluwi rifatihi daukakan shi da yadda yake to anan ma Allah madaukakin sarki ce zalikal kitabu tilka ayatul kitabi waɗancan ayoyin littafi ne alkitab alqur'ani ake nufi an sibata shi da alkitab ishara ta cewa za a tattara shi ya zama littafi kamar yadda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama aka hada shi zama littafi cikakke kamar yadda muke gani sai Allah ya ce alkitab waɗancan ayoyin littafi ne alhakim alhakim siba ce ta alkitab me ake nufi da alhakim ai zil hikima waɗancan ayoyi ne na littafi ma'abucin hikima mana alqur'ani ya kunshi hikima kuma za ka iya ce alhakim bi ma'ana almuhkam tilka ayatul kitab waɗancan ayoyi ne na littafi alhakim littafin da yake almuhkam littafin da aka inganta shi aka tsara komai aka yi shi daidai wa daidai shi ne alihkam alihkam ai abu wanda yake daidai a gwanince wajen yin shi kuma a yi shi yadda ya kamata shi ne ma'ana alihkam to sai zama alhakim ɗin ana nufin almuhkam to idan ka bi alqur'ani zai bayyana gare ka tabbas alqur'ani littafi ne alhakim ko dai ma'abocin hikima ɗin domin hikimomi da ke cikin alqur'ani suna da yawa ko kuma ma'abocin inganci domin yadda aka tsara alqur'ani da lafazan shi da fasahar shi da bayanin shi da yadda yake faɗar abuwa cikin banƙaye babu kama alqur'ani da yadda alqur'ani Allah ya kiyaye shi ba isa a canza ba yanzu taron mu nan da wani ya zo ya karanta alqur'ani ba daidai ba in ban gyara ma bai sai ma ya gyara mai in bai gyara ba sai wance ya gyara a nan ina nan ya zaune ina tafsiri kuna saurare na idan na ja aya ba daidai ba mai jan baki bai gane ba wani kila yana can ba sai ya gyara mu Allah ya kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba littafin da aka kare kamar alqur'ani ba wanda ya sai ya kara a cikin shi to wannan yana cikin al-ihkam din wannan cewa wajen yadda Allah ya saka shi wajen yadda Allah ya saukar da shi sannan yana daga cikin ihkam na alqur'ani duk abin da ke cikin alqur'ani na labaran al'ummun da suka gabata da ma waɗanda za su zo irin su Yajuju da Majuju kun ga ai ba zo ba amma alqur'ani yana za su fito to da irin waɗannan da al'amuran gaibu da alqur'ani ya ba da labari dukkaninsu mutabiqatul lilwaqi sun dace da abin da yake a aikace shi yasa in alqur'ani yace kaza kuma a bincike na ilimi aka gano kaza aka ce ba haka alqur'ani ya faɗa ba to binciken na ilimin ne ba daidai ba amma qur'ani in dai yadda aka fassara daidai ne to haka yake shi za da aka zo ana ta tattaunawa kasa din nan wasu sun ce kasa kurawiya ce kusa malaman falaki ko geography ko me suna cewa kasa kamar bal take wasu ma suka ce kasa ashimbada take to ana tattauna to me alqur'ani ya nuna wasu ce alqur'ani ya nuna kasa ashimbada take afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at ya Allah ce wa ila al-jibali kayfa nusibat ya Allah ce me wa ila al-ardi kayfa sutihat dan ce to ashimbada take wasu ce a'a wannan ayar bata nuna dan an ce kayfa sutihat baya nuna cewa kuma ba za ta zama kamar yadda malaman waɗancan masana suke faɗa ba za ta iya zama kamar bal din to anan abinda nake so in kawo inda bincike zai tabbatar kasar kamar bal take kuma a ce muna da aya bayyananniya da ta nuna mana kasa ba haka take ba to za mu saki wannan binciken mu kama alqur'ani inda haka zai wannan shi yasa idan alqur'ani ya faɗa abu kuma tabbas abinda qur'anin ya faɗa haka yadda aka fassara daidai ne to ba da za a yi saba ilimi na waƙi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abu ne ya inganta ya faɗa to duk binciken da za a zo da shi na zamani ba zai saba abinda manzo Allah ya faɗa ba saboda manzo Allah yana magana ne da wahyi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da haka koda an kushe an ce ba haka bane in tafiya tayi tafiya wata rana sai an dawo kan abinda manzo Allah ya faɗa shi yasa malamai suke cewa shi qur'ani ya sauka ne dan bayanin shari'a bai sauka bane dan bayanin ilimi na duniya da haka a daina kokarin tankwara ayoyin alqur'ani sai sun dace da abin da yake na duniya amma wannan kuma bai gwada alqur'ani yayi ishara zuwa ga wasu ilimummukan ba qur'ani yayi ishara zuwa ga tushen wasu ilimummuka kana karantar ilimin injiniyanci alqur'ani ya yima ishara cewa ga wani nau'i na abu da ya shafi ilimin wannan bai hana amma asalin alqur'ani littafi ne na shari'a to da haka yana cikin hikam wannan cewa ta ingancin alqur'ani ta yadda yake littafi ne da yake babu kamar shi duk abin da yake cikin da labarai ba sa saba waki ba sa saba babu wani abin da alqur'ani ya bada labari kuma ya sabawa abin da yake aikace shi yasa wasu abubuwan ma lokacin da ayoyin suka sauka sahabbai suka karanta su babu su a gurin amma a yanzu kuma an zo an gansu lokacin da Allah madaukin sarki ya ce wal khayla wal bighala wal hamira itarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ya ce wal khayla da waƙai wal bighala da alfadar wal hamira da jakuna litarkabuha dan ku hau wa zina kuma ku yi ado Allah ya ambaci waɗannan dabbobi ya faɗi wani daga cikin amfanin su hawa litarkabuha wa zina sai Allah ya ce wa yakhluqu kuma ubangiji yana halittar ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba wana ku da ayat take sauka kuna ana karanta muku Allah zai halicci abinda baku sani ba to sai ka duba daga lokacin da wannan aya ta sauka ba magana mota ba magana jirgin sama ba magana jirgin kasa ba keke ba babur duk ababen hawa ne amma Allah ya ishara zai halicce su yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna mu ma yanzu da muka zo muka ga babur da mota da keke da sauransu muka yi da ababen hawa ne kuma daga cikin abinda Allah ya halitta ne na ababen hawa kila bayan wucewar mu kuma Allah zai halicci wani abin hawan wanda bamu sani ba to kaga wannan ishara ce ta cewa zai iya kasancewa to haka alqur'ani yake ma'ana baya sabawa da abin da yake na waki sanne yana cikin abin da ke nuna alqur'ani littafi ne alhakim shine babu wani abu da alqur'ani zai umarni da shi kyakkyawa ya ce ayi ba ce sai ka tarar cewa shine maslaha shine daidai babu wani abin da alqur'ani zai hana face sai ka tarar bannace a ciki ko bannace tafi yawa da yawa ma za ka alqur'ani ya umarci abu kuma zai zo da hikimar abin da amfane shi haka in ya hana abu zai magana da ma'ana munin abin da illar abin ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai Allah ce innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghda بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون kun ga anan da ayoyinta ayat Allah yayi magana rigiya caca innamal khamru wal maisir wal ansab da gumaka da ake bauta wal azlam da abinda ake yi na kibau da mashi da mashi wajen gane sa'a a juya a kada a zaro a gani da akwai sa'a cikin abinda za a yi ko ba sa'a Allah ce duk wannan aikin shedan ne ku nisance shi fajitani buhu sai Allah ya kawo dalili la'allakum tuflihun ko kwa samu rabauta sai kuma Allah ya ga mana illa innama yuridu shaytan shedan yana so an yuki a bainakum al'adawa ya sanya gaba wal bagda da kiyayya bil khamri wal maisir ya sanya tsakaninku ta hanyar giya da caca kaga mai inda ake caca da ba a rigima kaga inda ake shan giya da ba a fada ana gaba ana sha ana dariya kafin lokaci kadan sai kuma a koma fada sai ai kisa sai ai kaza waɗannan abuwa da Allah ya fada innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghda fil khamri wal maisir kaga ya hana abu kuma ya fada illa abin sai ce wa yasuddukum an zikrillahi wa anis sala duk wanda yake shaye shaye zaga baya kula da sallah baya kula da ambatan Allah domin in zai tsaya ya kula da sallah yayi ta kan lokaci yayi ta yadda ake so to zai ba shaye shaye in kuma zai kama shaye shaye to zai sakaci da wannan sai Allah ya ce gashi to haka alqur'ani yake wannan yana cikin hikima ta alqur'ani yana cikin hikima ta alqur'ani da kuma kasancewarsa alhakim yana daga cikin hikam na alqur'ani cewa zaka samu ayoyin da aka maimaita kamar kissa annabi Musa da kisoshi da aka maimaita da hukunce hukunce zaka same su dukkan su tafiya suke a bai daya baya warware juna ba ta nakudi a cikin alqur'ani in kace ga wata aya ta warware wata to kai ne baka fahimta ba amma in dai da fahimta kikkiawa wata ba ta warware wata ka duba yawan yadda Allah ya maimaita kissar annabi Musa a cikin alqur'ani amma har yau ba wanda yake cewa ga tufka da aurora ai a can bakara an ce kaza anan suratul qasas kuma an ce kaza ash-shu'ara an ce kaza ya bambanta a'a sai dai in baka gane ba amma in ka gane zaga duk abu ɗaya ne to wannan yana nuna maka alqur'ani littafi ne da yake alhakim to shi yasa Allah anan yace tilka ayatul kitab wadancan ayoyi ne na littafi alhakim wanda ke cike da hikima ko wanda yake littafi da yake ingantacce wanda aka yi mai zubi cikin inganci sai Allah ya ce hudan halin kasancewarsa shari'a wa rahma da kuma rahma amma ga walil muhsinina ga masu kyautatawa ma'ana wannan alqur'ani shari'a ne ga masu kyautatawa yana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici yana hana su fadawa hanyar wuta duk wanda zai riƙe alqur'ani zai kai shi zuwa ga aljanna kuma zai hana shi bin hanyar ƴan wuta in ka ga mutum a wuta ya kauce ya karanta alqur'ani in mutum ya bi karanta alqur'ani zai shiga aljanna sannan kuma rahma ne ta hanyar karanta alqur'ani din rahma ne gare su za su samu arzikin duniya da lahira da alkhairi mai yawa da lada mai yawa wannan kuma da duk wanda ya bi Allah to zai tada zai samu wannan ana Allah ya ce hudan wa rahma haka malam ya karanta mana hudan wa rahmatan mansub ne alal hal wannan ita ce qira'a ta almadaniyin mutanen Madina da Abu Amr da Asim da Kisa'i bal ma zan iya cewa jamhurul qurra amma akwai qira'a ta Hamza hudan wa rahmatun shi ma duk wannan a ka'idar larabci zai tafi hudan wa rahmatun sai zama ko sai zama hudan wa rahmatun sai zama khabar ne na mubtada mazum ai huwa hudan wa rahmatun shi alqur'ani shari'a ne da rahma ko kuma ya zama khabar ne na tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatun shine khabar din na tilka ma'ana dai hudan wa rahmatun a haka yana da ma'ana amma qira'ar jamhur shine hudan wa rahmatan sannan Allah ya ce allazina yuqimuna as-sala su waɗannan almuhsinun din su ne waɗanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakka suke bada zakka anan zakka aka ce suna bada wani abu daga dukiyarsu domin a lokacin ba a fallanta zakkar da in kudinka ya kai kaza ka bada kaza ba ga kuma waɗanda a'a ana nabin suna bada sadaka suna bada wani abu daga cikin dukiyarsu wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su dangane da lahira masu yaqini ne ba sa shakka kulura anan Allah ya sabata almuhsinun da sibobi guda uku siba ta farko tsaye da sallah siba ta biyu bada zakka ko bada sadaka siba ta uku imani da yaqini dangane da lahira suka ce waɗannan abubuwa da Allah ya sabata almuhsinun da ita ba wai ana nufin iya sibobin su ba kenan daga cikin sibar almuhsinun akwai imani da Allah daga cikin sibar almuhsinun akwai kaza akwai karanta alqur'ani akwai abuwa akwai rangwame akwai kaza amma an faɗi waɗannan guda uku anan saboda su ne mafi kololuwa imani allazina yuqimuna as-sala imani da tsaye da sallah sannan suke bada zakka sannan kuma dangane da lahira suna da yaqinin da yasa suke yin aiki yaqinin da yasa suke yin aiki don samun lahira sannan suke barin saban Allah suke yin aiki na kwarai suke barin abin da jibba na kwarai ba da haka wadannan aya wannan fadin Allah hudan wa rahmatan lil muhsinin allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zaka wa hum bil akhirati hum yuqinun wadannan ayoyi suna nuna mana shi alqur'ani shiriya ne da waraka da jin kai amma ga wadanda suka yi imani da Allah suka kiyaye dokokin Allah shi yasa Allah ya ce ulaika masu wadannan sifofi da Allah ya faɗa sai da sallah bayar da zakka imani na gaskiya na yaqini da lahira wadannan sune ala hudan min rabbihim sune suke kan shiriya daga ubangijinsu da haka sai kai kokari ka kalli wadannan sifofi kaga cewa kana da su in kana da su kana kan shiriya daga ubangiji kana da imani kana yin sallah kana bada sadaka in dukiya Allah ba kana bada zakka sannan ya imanin ka ga lahira kana gaskata imani da lahira shine mutum ya kauce duk abin da zai kai shi wuta ya kauce duk abin da zai ja mai azabar Allah sannan ya duk abin da zai sa ya samu rahmar Allah to wannan imani na gaskiya to masu wannan sune ala hudan min rabbihim sai Allah ya ce wa ulaika masu wadannan sifofi humul muflihun sune wanda suke masu rabauta ubangiji Allah ya sanya mu cikin wadanda suke masu rabauta duniya da lahira gaba daya Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah wannan ibada da muka fara ka taimake mu a ciki ka ba mu abin da zamu yi ibada cikin kwanciyar hankali ka amintar da mu daga dukkan tsoro waɗanda suke da bukatu na alkhairi a nan gurin muna roƙon Allah biya musu gaba daya duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yi masa wanda yake da wata rashin lafiya Allah ya yi masa Allah ya ƙara mana arziki da albarka kuri Allah ya fi mare babu ikon yarawa sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu dora wa bi hadal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin